الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله الأطهار، وعلى أصحابه الكرام، والتابعين لهم بإنسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. malamaina da manya-manyan dattawanmu da kuma waɗanda suka shirya wannan majalisi da dukkan waɗanda suka halarta gabaki ɗaya da waɗanda suke sauraronmu a gidaje da kuma waɗanda za su saurare mu a kasar suka, ina mana sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A yau 2 ga watan 12 miladiya 2004, wanda kuma hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama 20 daidai ga watan Shawwal hijira 1425, muke nan kofar gidan malaminmu shehinmu Malam Usman a wannan dare, yayin da ya bada maudu'i da ayi bayani akan maratibul Islam, wato kasuwar musulunci zuwa ga al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. Wannan shine maudu'in mu a yau, in Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda. Wannan kasuwa zuwa al-Islam, al-Iman, al-Insan ga addinin musulunci, hadisi ne da Muslim ya rawaito shi da ashabun sunan hadisin sayyidina Umar, sannan kuma yana da shawahid daga cikin hadisan Abu Huraira da hadisin Ibn Umar da kuma hadisin Abu Zar da hadisin Zaid ibn Arqam da makamancinsu. Wannan hadisi shi ne ya kasa mana addini zuwa ga al-Islam, al-Iman, al-Insan. Yayin da wannan hadisi manzo sallallahu alaihi wasallama wani mutum ya zo ya tambaye shi, ya ce masa fa akhbirni al-Islam, kuma ya kara tambayansa ya ce fa akhbirni al-Iman, ya kara tambayansa kuma ya ce fa akhbirni al-Insan. Wannan yana nuna al-Islam, al-Iman, al-Insan kashi ne daban-daban na addinin musulunci. Dan haka ne a ƙarshe manzo sallallahu alaihi wasallama yace fa innahu jibrilu atakum yuallimakum dinakum, ya kira waɗannan abubuwa guda uku da suna guda ɗaya din, domin waɗannan abubuwa guda uku gabaki ɗaya za su kasance ƙarƙashin addini. Ma'ana din ya kasu zuwa al-Islam, al-Iman, al-Insan. Na farko al-Islam, Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci wannan kalima yayin da yake yabonta a wurare da dama a cikin Al-Qur'ani. Daga cikin waɗannan ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna ad-dina inda Allahi al-Islam, yake cewa addinin da ake la'akari da shi a wajen Allah addini ne shi wanda idan a kansa ne ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala a yanzu za ka shiga aljanna, shi ne addinin musulunci. A wata aya daban Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Allah subhanahu wa ta'ala yake dukkan mutumin da duk wanda ya riki wani addini daban banda addinin musulunci, to ba a karba masa, ba shi da ladan ayyukan da ya gabatar, sannan kuma a lahira yana cikin waɗanda suke da asara. A wata aya daban Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa faman yuridillahu an yahdiyahu yashra sadrahu lil islam ومن يريد أن يدله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أولا آية الله سبحانه وتعالى كتوى دون ذا الله ينفيك لشريا زي بودا دوت يسا يسكى دين مسلم في أشي وندكما الله بينفيك لشريا با زي ما يد دوت يسا ميقونشي ميمتي يد الدين مسلم في بذي يشبه واشكبا. هكذا الله سبحانه وتعالى يكتوى وتعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. ذو أن الله سبحانه وتعالى يا بودا زوج يسا يسكى الدين المسلم ينانا أكم وني حسكين مصمم حسكين دقاء أبنجد سيدي. ودنا آيوي سنعمنا بيان الإسلام وأن كلمة الإسلام da kuma muhimmancin wanda ya karbi wannan addini na addinin musulunci. Sharhin kuma wannan kalima ta al-islam, al-islam yana da ma'ana guda biyu, yana da ma'ana am, yana da kuma ma'ana khas. Ma'ana am shine duk addinin da Allah subhanahu wata'ala ya yi ko manzanni da shi. A wannan ma'ana na am ana kiransa al-islam. Wadanda suka karbi wannan addini kuma ana kiransu al-muslimun. Ma'ana addini ne karbatse wanda yake ci duk addinin da yake ci a zamanin sa ana kiransa al-islam. Misali zamanin Annabi Musa alaihi salam, addinin da Allah ya aika Annabi Musa alaihi salam da shi aka kira shi al-islam. Wadanda suka karbi wannan addini za a kira su al-muslimun. Wannan shine ma'anar sa na am. Misalan haka a cikin Qur'ani, inda Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu kissar annabawa, kowannen su kuma yakan kira kansa musulmi ko kuma yakan kira al'ummansa musulmai. Alal misali Annabi Yaqub alayhi salam yake ce da ƴaƴansa fala tamutunna illa wa antum muslimun. Haka na Annabi Musa alayhi salam yake ce da mutanansa وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. النبي موسى يكي دا متى ننسى يكي إن كن إيماني بالله شيزا قدوغارا أكنسى سننكما إن كن كسنشي مسلمي يكي راسو مسلمي. حتى نعى النبي يوسف عليه السلام يكي شي وتوفني مسلما والهكني بالصالحين يكي توفني مسلما. هكذا النبي إبراهيم عليه السلام إن دا الله سبحانه وتعالى يبين شيوا شيني يفعل أنبتا هن الأمة المسلمين إن ديك شيوا هو سماكم المسلمين من قبل تو ون شيني معنا عام واتو معنا ون ديك شاملي نا الدين المسلمين شيوا دي الدين دا الله سبحانه وتعالى ya yi ko wani annabi daga annabawa ko wani manzo daga manzanni to wannan addini ana kiransa al-islam bi ma'anar am. Wadanda suka karbe shi kuma ana kiransu musulmai al-muslimun bi ma'anar am. Amma ma'anar al-islam bi ma'anar khas shine addinin wannan al'umma. Addinin wannan al'umma shine al-islam da ma'anarsa ke bantacce, inda Allah subhanahu wa ta'ala yake inna ad-dina inda Allahil islam. الدين أوجه الله فيه الإسلام يتي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأن ينا بعد معنى لنا الإسلام كيف أن تجمع معنا ودى الدينين نونا الأمة. سننكما إما تشيء المسلمون جمع نرسى كيف أن تجمع واتو الأمة منذ صلى الله عليه وسلم سوني أكيكران سؤال المسلمون sunane nasu ke bantacce kamar ayar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana cewa Annabi Ibrahim alayhi salam shine ya fara ambatan mu da wannan suna mu wannan al'umma inda yace huwa sammakumul muslimina min qabl. Wannan shine ma'ana na al-islam wanda yake dauke da ma'ana am da kuma ma'ana na khas. Sannan kuma a lokacin da aka ce al-islam yana bada ma'ana ne na cewa mika kai gabaki ɗaya da rayuwa zuwa ga Allah subhanahu wataala. Duk kuma wanda aka ce ya shiga wannan addini aka kira shi muslim, ma'ana ya mika rayuwarsa da kansa gabaki daya ga wannan addini na musulunci komai nasa zai kasance na wannan addini na musulunci wanda ya shiga ciki manzo sallallahu alaihi wasallama ya fassara mana ma'anan al-islam a wannan hadisi na jibril wanda shine hadisin da ya kawo kashi uku na addini al-islam al-iman da kuma al-ihsan lokacin da shi jibril ya tambaye manzo alaihi salatu wasalam yace masa fa akhbirni al-islam sai yace masa an tashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah ya kawo masa kalma ta farko abu na farko kenan yace wa tuqima as-sala wa tu'ti az-zaka wa tasuma ramadan wa tahujja al-bayt yajjera masa wadannan abubuwa guda biyar yace su ne musulunci wadannan abubuwa kuma guda biyar duk ayyuka ne wadanda gabbai ne suke aikata shi tun ka kama daga kalmar shahada wanda harshe ne yake furta shi da farko harshe ne zai furta shi wanda harshe kuma wani gaba ne daga cikin gabbai haka nan idan ka duba kamar sallah da azumi zaka ga gabbai ne suke aikata shi gabbai su ne suke aikata shi sannan idan ka duba zakka zaka ga dukiya ne yake aikata shi dukiya kuma gabban su ne suke neman sa idan ka duba aikin haji zaka ga shi ma gabbai ne suke aikata shi a haɗe da dukiya domin haka ne malamai suka kasa waɗannan abubuwa guda biyar da manzo ya kira su musulunci suka kasa shi zuwa kashi biyu kashi na farko suka ce ayyuka ne da gabbai suke aikata shi ma'ana daga gabbai ne kawai ake yin su kamar ita kalmar shahada da ake furta ta a harshe da kuma sallah da azumi wanda ake yin su a jiki waɗannan su ne ɓangare na farko ɓangare na biyu kuma wanda dukiya ne yake aikata shi wanda shi ma dukiya da gabbai ake neman sa shi ne zakka kashi na uku shi ne wanda aka haɗa shi da waɗannan abubuwa guda biyu yana aikatuwa ne da dukiya da kuma shi gabbai ɗin ko kuma shi gaba shi ne aikin hajji aikin hajji ana kashe kuɗi wajen tafiya da dawowa sannan kuma wajen aiwatar da shi ana yin sa ne da gabbai kun ga kenan waɗannan abubuwa guda biyar akwai abubuwan da gabbai ne kawai za su aikata shi su ne kalmar shahada da sallah da azumi akwai wanda dukiya ne yake aikata shi shi ne zakka akwai kuma wanda dukiyan ne da gabban jiki za su aikata shi wato shi ne aikin hajji to zahirin wannan sharhi kenan da Allah manzo sallallahu alaihi wasallama yayi wa al-islam a hadisai da dama daga cikin wannan hadisi daga cikin kuma hadisin Abdullahi bin Umar wanda Bukhari da Muslim suka rawaito shahararren hadisi da manzo sallallahu alaihi wasallama yake duniyar islam ala khamsi har zuwa jera waɗannan abubuwan nan guda biyar da sauran hadisan da suka zo suka yi shirin cewa waɗannan abubuwa guda biyar din nan tabbatar da kalmar shahada da tsaida sallah a kan lokacinta da kuma sharuɗanta da kuma cikakken nutsuwa da daidaituwa a ciki da kuma ba da zakka ga wanda ya mallaki nisabi da nau'o'in zakka da aka sani ko na dukiya ne ko na kayan gona ko na dabbobi ko na kasuwanci haka nan yin azumin ramadan haka nan aikin hajji waɗannan abubuwa su ne guda biyar ɗin da manzo ya ce su ne musulunci a wasu hadisai kuma manzo sallallahu alaihi wasallama ya haɗo da wasu abubuwa daban-daban waɗanda ba waɗannan abubuwa ba ne sitil ya kira su musulunci su ma waɗannan abubuwa a gabbai ne ake aikata su alal misali akwai mutumin da ya zo ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi da imamu ahmad ya rawaito a cikin musnad ya ce masa mal islam menene musulunci sai ya ce al islam an tuslima qalbaka lillah ya ce ka miƙa zuciyarka zuwa ga allah ya ce wa an yaslima al muslimuna min lisanika wa min yadika kuma musulmai su kufuta da sharrin harshenka da kuma sharrin hannunka ya kira wannan shine musulunci kai dan ka duba kubutan musulmai daga sharrin harshenka ko kuma hannunka wasu abubuwa ne wanda su ma gabai ne to sakamakon wannan ne wasu malaman suka tafi cewa shi al-islam abu ne daban ayyuka ne na zahiri yayin da kuma al-iman shi ma abu ne daban yayin da ayyuka ne na batini kafin mu zo mu yi bayani akan wannan sabani da suke sai kuma shi kuma al-iman lokacin da jibrilu alaihi salam ya tambayi manzo yace masa fa akhbirni al-iman ka bani labarin imani ka sanar da ni menene imani sai yace an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi yana masa wadannan abubuwa guda shida yace su ne imani shine mutum ya gaskanta Allah subhanahu wataala shi kadai ne kuma ya gaskanta malaikunsa cewa samammu ne su ya gaskanta dukkan littafan da Allah subhanahu wataala ya aika wa manzanni ya gaskanta kuma su manzannin kansu wadanda suka zo da wadannan littafai ya gaskanta kuma ranar tashin alkiyama sannan kuma ya gaskanta kaddara wanda alkhairinsa da sharrinsa gabaki ɗaya daga Allah subhanahu wataala suke yace wadannan abubuwa guda shida yace su ne imani sannan wadannan abubuwa guda shida duk ayyuka ne na zuciya wato aiki ne na batini kenan saboda haka suka ce imani abu ne wanda yake na batini ayyuka da zuciya ne yake aikata su wato su ne ake kiransu al-iman sannan kuma shi al-insan manzo sallallahu alaihi wasallama ya fassara al-insan da yake fa akhbirni al-insan sai yace an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka yace ka bauta wa Allah subhanahu wata'ala kamar kai kana ganin sa shine ihsan ka kai wannan matsayi na ihsan kenan ka bauta wa Allah kamar kana ga Allah din saboda yaqinin kasancewar sa saman ne da kuma tsoron da kake masa kana bauta wa Allah kamar kana ganin sa in hakan bai samu ba fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bauta wa Allah kamar shi din yana ganinka idan na farkon bai samu ba ka bauta wa Allah din yadda kana ganin shi Allah yana kallon ka dan kasancewar ka kana kallon Allah shi zai shi baka kwazo shi zai zaka fiji a jikinka fiye da yanda kai din baka kallon Allah shi Allah yana kallon ka to waɗannan su ne sharhin da manzo sallallahu alaihi wasallama yayi wa waɗannan abubuwa guda uku al-islam ya fassara shi da ayyuka na gabbai al-iman ya fassara shi da ayyuka na batini al-insan ya fassara shi da wani matsayi na musamman na bautawa Allah subhanahu wataala yanda kamar kana ganin sa ko kuma kamar shi yana ganin ka haka manzo sallallahu alaihi wasallama ya fassara waɗannan abubuwa guda uku idan muka koma bangare guda za mu ga cewa malamai sun yi sabani shin al-islam da al-iman abu ne guda ɗaya ko kuma abu ne daban-daban wasu malamai suka ce al-islam daban yake sannan kuma al-iman daban yake hujjar su shine wannan hadisi yayin da shi jibrilu ya tambayi manzo akan al-islam kuma yazo ya tambaye shi akan al-iman da ya kasance abu ne daban-daban da Allah subhanahu wataala da jibrilu ba zai tambayi manzo tambaya daban-daban ba zai tambaya akan ɗaya daga cikin su ne kawai sai ya wadato da shi kuma manzo zai bada ansa iri ɗaya ne amma shi jibrilu yayi tambaya ne kashi biyu fa akhbirni al-islam fa akhbirni al-iman wannan yana nuna al-islam abu ne daban al-iman shi ma abu ne daban haka nan da abu ne guda ɗaya suke dukansu shi ma manzo zai bada ansa ne guda ɗaya tal amma ya bada ansa daban-daban lokacin islam shi yake al-islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima salah har zuwa karshe lokacin al-iman kuma yace an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi har zuwa karshe ya bada ansa daban-daban wannan yana nuna al-islam daban sannan kuma al-iman daban wannan kenan dalilin su na farko shi wannan hadisin kansa daga cikin dalilan ku ayar da Allah subhanahu wataala yake cewa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wannan aya wasu kauyawa ne suka zo gun manzo sallallahu alaihi wasallama suka furta cewa amanna mun yi imani saboda haka ce al-a'rab mutumin kauye ko balarabe ne ko kuma ba balarabe ba indai mutumin kauye ne sunansa aradi ake jami'in sa al-a'rab walakin qulu aslamna sai Allah subhanahu wataala yace a ba ku yi imani ba ku ce dai kun musulunta ku ce dai mun musulunta an gane kullum tu'minu Allah yace kace musu ba ku yi imani ba walakin qulu aslamna ku ce dai mun musulunta wannan yana nuna yin imani daban sannan kuma shiga musulunci shi ma daban kuma yana nuna cewa sai an shiga musulunci tukunnan za a zo a samu imani tunda ya ce walakin qulu aslamna wannan yana daya daga cikin dalilinsu na biyu dalilinsu na uku shine hadisin Sa'd bin Abi Waqqas Sa'd bin Abi Waqqas ya kawo wani mutum gaban manzo sallallahu alaihi wa sallama sai yace masa a'tihi wa huwa mu'min ma'ana yace ka ba wannan daga cikin rabon da kake yi na ganima ko kuma na zakka saboda shi mu'mini ne yace Sa'd bin Abi Waqqas ya gaya wa manzo sallallahu alaihi wa sallama فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلم سيمن زو صلى الله عليه وسلم سيتي كشي دي شي مسلمين ما وانا ينالون شيوا شي إيماني دبان كما مسلم شي دبان سوى ذاك مومني دبان شي ما مسلمي دبان جند شي أسار بني أبي وقاس ديتي مثل كباكي شي مومنين سيتي كشي دي شي مسلمين ya bambanta tsakanin mu'mini da kuma ainihin musulmi waɗannan su ne dalilansu da kuma sauran dalilai da suke ɗauke da shi sai waɗanda suka ce imani da al-islam abu ne guda ɗaya sal su kuma dalilansu suka ce akwai wasu wurare da Allah subhanahu wa ta'ala yake magana da mutane guda ɗaya a lokacin kuma ya kira su musulmai ya kira su mu'minai kuma mutane guda ɗaya ne ake magana da su daga cikin waɗannan wurare ayar da muka fassara ɗazu annabi Musa alaihi salam yake magana da mutanensa yace ya qaumi in kuntum amantum billahi ya tabbatar musu da imani in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu kuma yace in kuntum muslimi lokaci guda yace ya tabbatar musu da imani kuma ya tabbatar musu da musulunci su kuma mutanen da yake magana da su duk mutane ne guda daya mutanensa ne umuman haka inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa akhrajna man kana fiha min al-mu'minin fa ma wajadna fiha ghayra baytin min al-muslimin ana magana da mutanen da aka halakar na annabi Lutu alaihi salam su mutanen sai Allah subhanahu wa ta'ala yake fa akhrajna man kana fiha min al-mu'minin muka fitar da duk wanda yake mu'mini ne daga cikin wannan gari din da muka halakar فما وجدنا كما بمسامو كومي با خير بيت من المسلمين سيدي جدا جن مسلمي جدا جن دبانا مسلمي بني واتو ان روسا سو ان دم راسو كما متاني قداء اكي مغانا دسو وانا ينا نونا ان كراس مومني كما ان كراس مسلمي وانا كما ينا نونا شوا ايماني دا مسلمي ايمان دا الاسلام ابو ني قداء ديشل يعين دا وسمع لمن سكشي wato kauli kaman na uku kenan shi al-islam da al-iman al-ihsan idan aka hada su a wuri daya kowanne yana dauka ma'ana daban-daban a lokacin da kuma aka raba su kowanne yana bada ma'anan da dan uwansa yake bayarwa ma'ana kamar wannan hadisi da yazo aka yi tambaya akan al-islam to al-islam ma'anansa daban aka yi tambaya akan imani ma'anansa daban aka yi tambaya akan ihsan shi ma ma'anansa daban amma duk lokacin da a cikin qur'ani ko a hadisi aka faɗi al-islam shi kadai imani da ihsan za su shige cikin sa idan aka faɗi al-iman sannan shi al-islam da ihsan za su shige ciki haka nan idan aka ce al-ihsan al-islam da al-iman su ma za su shige ciki ibn rajab yake cewa da wannan ne za ka warware iskalin ayoyi da hadisi wadanda kowanne suke nuna cewa al-islam daban yake ko kuma al-iman shi ma daban yake kuma za ka warware matsalar wanda suke cewa abu guda ne yace lokacin da aka ambace su gaba ɗayan su a gudaya kowanne yana bada ma'ana daban-daban kaman wannan hadisi haka ce da yake an ambaci al-islam al-islam yana bada ayyuka na zahiri na gaffai iman kuma yake bada ayyuka wato na batini amma lokacin da aka ware iman to ayyuka na zahiri wato al-islam za su shigo shi a lokacin da kuma aka ware al-islam ayyuka na batini wato al-iman za su shiga ciki wannan shine bayani akan sabanin da malamai suka yi akan shin al-islam da al-iman ɗaya ne ko kuma abu ne daban-daban a kaunin wadanda suke cewa abu ne daban-daban zai kasance kowanne mumini yakan kasancewa musulmi ne amma ba kowanne musulmi bane zai kasance mumini dalilin kasancewar duk wani mumini musulmi ne saboda shi musulmi wato yana nuna mai aikata ayyuka na gaffai da Allah subhanahu wataala ya ba shi umarni ya aikata sannan kuma imaninsa ne zai sa ya aikata waɗannan ayyuka ma'ana idan ka ga mutum yana da cikakken imani ko in ka ga mutum yana ayyukan alkhairi yana tsaye da sallah a kan lokaci yana kula da sallah yana nafilfili yana azumi yana kula da ibadu nau'o'insa daban-daban wannan yana nuna maka yana da cikakken imani dan imaninsa shi ne yake bashi umarni yake aikata waɗannan ayyuka na ibada kenan kowanne mumini musulmi ne ma'ana idan akwai imani a cikin zuciyar musulmi shi zai sa ya zamanto musulmi din cikakke wanda zai aikata dukkan abin da Allah subhanahu wataala ya umarce shi a ayyuka na zahiri na gaffai yayin da kuma suka ce ba kowanne musulmi bane mumini saboda za ka samu wasu suna wasa da ayyuka na ibada suna wasa da sallah ba sa yin sallah a kan lokaci ko ba sa sallah cikin nutsuwa ba sa azumi suna wasa da shi ko kuma suna da dukiya ba sa fidda zakka ko suna da dukiya sun ki tafiya haji ko kuma harshensu musulmai ba su tsira da harshensa ba musulmai ba su tsira da sharrin hannunsa ba to waɗannan mutane suna nuna ayyukan su yana nuna cewa imaninsu bai zauna a cikin zukatansu ba da imani ya zauna cikin zukatansu to za su ba za su aikata waɗannan abubuwa na wasa da ayyukan ibadu ba domin haka ba kowanne musulmi ba ne zai kasance wato zai kasance mumini idan ya kasance mai wasa da ibada ne ko ba mai kula ne da abinda Allah subhanahu wataala ya umarce shi da aikata shi ba wannan yana nuna imani bai zauna a cikin zuciyarsa ba wannan kenan sannan kuma shi imani ya kasu kashi kusan uku ne akwai wanda yake da imani cikakke imaninsa yakan umartansa duk ayyukan alkhairi duk abinda Allah subhanahu wataala ya umarce shi da ya aikata wanda yake wajibi ne a kansa da wanda yake sunna ne a kansa da wanda yake mustahabi ne a kansa duk zai aikata su daidai shi ne wanda yake da cikakken imani to haka duk abin da Allah ya hane shi abin da Allah ya hane shi in abin haramun ne ko kuma makruhi ne to zai nisanci wannan abin gabaki ɗaya baya aikata shi yana da cikakken imani kenan imaninsa yana umartansa da ya aikata duk abin da Allah ya umarce shi ya aikata kuma yana hana shi da nisantan dukkan abin da Allah subhanahu wataala ya hane shi ko haramun ne ko makruhi wannan shi ne wanda yake da cikakken imani an gane sannan kuma akwai wanda imaninsa yake da rauni imaninsa yana da raunin gaske ma'ana imaninsa bai hana shi aikata sako ba imaninsa bai saka shi aikata abubuwan da Allah ya umarce shi na ibada ba wannan yana nuna cewa imaninsa yana da raunin gaske waɗannan mutane su ne wanda wasu hadisi manzo yake fassara su yake cewa hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min bayan da za a yi mazinaci yayi zina a lokacin da yake zinan kuma a ce shi mu'min ne an gane imanin sa bai hana shi aikata zina ba saboda wannan yana nuna imani ne rauni ne da shi a cikin zuciyarsa yake cewa wala yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min sannan kuma mutum ba zai yiwu ya sha giya a lokacin da yake shan giyan kuma a ce shi mu'mini ne wala yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min wa huwa mu'min yace haka nan barawo ba zai yi sata ba a lokacin da yake satan kuma a ce shi mu'mini ne waɗannan masu raunin imani wanda imaninsu bai hana su aikata abin da Allah ya hane su ba kuma bai umarce su da aikata abin da Allah subhanahu wataala ya umarce su ba akwai hadisai da dama waɗanda suke magana akan waɗannan mutane wannan shi ne kashi na biyu na mumunai kashi na uku kuwa na mumunai su ne waɗanda imanin gabaki ɗayansa ko da mai raunin ne bai zauna cikin zukatansu ba waɗannan an kira su mumunai ne kawai a suna amma su ba mumunai ba ne su ne waɗanda ƙur'ani yake ambatansu da suna al-munafiqun yake sa musu suna munafukai kenan imanin bai zauna cikin zukatansu ba kwata-kwata ba imani na farko akwai cikakken imani a zuciyarsu na biyu akwai imani mai launi na uku kuma wanda ba su da imanin ma gabaki ɗaya su ne waɗanda za su aikata waɗannan nau'o'i na haramun suna ji a jikinsu kamar wannan aikata nau'in nan na haramun halal ne a gare su ba sa jin cewa haramun ne a gare su amma masu launin imanin nan da suke aikata abubuwan haramun suna ji a zuciyarsu cewa wannan abun fa ba shi da kyau haramun ne amma kuma sun kasa bari saboda raunin imaninsu an gane su ne wanda ayar da muka karanta ɗazu yake magana a kansu da yake walamma yadkhulul imanu fi qulubikum da yake walakin qulu aslamna yake walamma yadkhulul imanu fi qulubikum imanin har yanzu bai tabbata bai zauna a cikin zukatanku ba tukuna amma zai zo ya tabbata ya zauna a kadan kadan daga baya shine ma'anan lamma din nan kenan an gane amma inda ya ce lam ne wato shi shiga safin munafikai kenan an gane walam ne dukkanin imanin shi kudu amma yace walam ma yi dukkanin imanin shi kudu tukum shi yasa yace wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum shay'a in kuka bi Allah da manzonsa ba zai rage muku ladan ayyukan da kuka aikata komai ba wannan yana nuna cewa waɗannan mutane masu launin imani Allah yana karɓan ayyukansu da suka aikata na ibadu wannan shine bambancin su da mataki na uku wato munafukai waɗanda Allah subhanahu wataala baya karɓan ayyukansu wannan shine maratin na imani guda ainihin uku kenan mai cikakken imani mai raunin imani da kuma wanda kuma ba shi da imani gabaki ɗaya sannan idan muka koma wani bangare daban za mu ga cewa su waɗannan abubuwa guda uku al-islam al-iman al-ihsan kowanne yana da matsayi ɗaɗɗe-ɗaɗɗe har guda uku al-islam yana da zango-zango daban-daban har guda uku haka imani haka nan shi kuma al-islam ma'ana duk wanda aka kira shi muslim ba zai yi su haɗe gabaki ɗaya su zamanto abu ɗaya suke ba haka duk wanda aka kira shi mu'min ba zai yi su haɗu dukkan mu'minai kala ɗaya ne ba ko a ce duk wanda aka ce murusi a ce dukkan murusi ne kala ɗaya ba ne kowanne daga cikinsu yana da wani zango wanda a wannan zangon shi yake a nan matsayinsa yake duk ayoyin ƙur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar da haka idan muka koma daga farko wato al-islam shi musulunci al-islam yana da zango daban-daban har guda uku na farko akwai maqamu tauba na biyu akwai maqamu istiqama na uku kuma akwai maqamu taqwa waɗannan su ne mataki na farko wanda ya shiga cikin musulunci zai so ya same su da farko zai tuba in ya tuba a lokacin kuma musuluncin bai nutsu ba a zuciyarsa yana dan ganin cewa abubuwan nan da ya bari na kafirci wasu daga ciki fa gaskiya ne yana dan bi a rai tukunnan zai zo ya samu istiqama ya ji cewa addinin nan da ya shiga tabbas ya ji addinin da ya baro daga nan ya bar wannan matsayi ya dawo maqam taqwa ya ji cewa shi yanzu duk abin da Allah subhanahu wataala ya hane shi zai hanu kuma abin da Allah ya umarce shi zai aikata anan ya kure wato zango zango ɗaya har biyu zuwa uku na musulunci dalilin wannan shine ayar da Allah subhanahu wataala yayi magana akan munafikai yake cewa innal munafiqina fi darakil asfali minan nar yace walan tajid lahum nasira saboda su munafikai suna da hukunci ne na kafirai ko a wasu abubuwa ne kawai Allah ya bambanta tsakanin kafirai da kuma munafikai amma a suna kusan abu ɗaya ne da ayoyi da dama ya bayyana ya bawa munafikai suna na kafiri kamar ayar da yake cewa alam tara ila allazina nafaqu yaquluna li ikhwanihim allazina kafaru yace wadanda suke da munafiki cikin zukatansu suna gayawa ƴan uwansu kafirai yace kafirai ƴan uwansu ne a wata aya kuma yake cewa ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu wannan kuma kaulin na munafikai ne sai yace ku mumune kar ku kasance kaman wadanda suka zaman to kafirai wato munafikai kenan dan kaulin da ya fada suke cewa law kanu indana ma matu wa ma qutilu kauli ne wanda munafikai da suke fadan sa an gane ai to anan hukuncin da ya ba wa kafirai shine ya ba su anan yace suna nan a cikin wuta fi daraki asfali minan nar yace walan tajida lahum nasira sai yace illal ladina tabu idan suna so su shiga musulunci makami na farko shine su tuba shine maqam tauba kenan saboda su kafirai ne suna da hukunci ne na kafirai an gane don haka idan munafiki zai shiga zai tuba ya dawo musulunci sai ya maimaita ainihin kalima ta shahada da ya fada sannan kuma ya gyara imaninsa tukunnan zai shigo da'ira ta musulunci amma lokacin da yake munafiki baya da'ira ta musulunci shi yasa ma Allah yake bayaninsu daban yake bayanin kuma musulmai su ma daban a cikin Qur'ani sai yace illal ladina tabu sai wadanda suka tuba wato makami na farko da shi kafiri zai haushi ne ya bar addininsa ya tuba sai yace wa aslahu dinnan shine maqamul istiqama bayan sun tuba sun shiga addinin musulunci su gyara musuluncin su ya kasance kyakkyawan musulunci an gane wa aslahu yace wa tasamu billahi kuma yace su yi ikisali ga Allah yana nufin takawa ya shiga cikin zukatansu illa alladhina tabu yayi ishara zuwa ga maqam tauba wa aslahu yayi ishara zuwa ga maqam istiqama sannan kuma wa tasamu billahi yayi ishara zuwa ga maqam taqwa saboda inda Allah subhanahu wataala ya umarci mu'minai da takawa mubasharatan bayan ya umarce su da takawa sai yace wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqati yace wa la tamutunna illa wa antum muslimuna wa tasimu to saboda haka ne a wannan aya bayan ya ce wa aslahu sai yace wa tasimu billahi wa aslahu wa tasimu billahi illa alladhina tabu wa aslahu wa tasimu tabu maqam tauba wa aslahu maqam istiqama wa tasimu billahi kuma maqam taqwa wadannan makamai Allah subhanahu wataala sai ya jiro su cikin wannan aya to akwai ayoyi da dama wanda suke magana akan maqam tauba din shi kadai wanda bai hada su a waje ɗaya kamar yadda wannan aya ta hada su ba wanda bamu da lokacin da zamu kawo wadannan ayoyi makamin istiqama kuma akwai ayoyi guda biyu wanda suka sarraha wannan makami a cikin Qur'ani aya ta farko Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu har zuwa karshen ayoyi yace innal ladina qalu rabbuna allah ma'ana sai shiga cikin musulunci kenan suka bar sauran alloli suka yi watsi da su suka yi wa sauran alloli ta waye suka ce rabbuna allah ma'ana sai shiga cikin addinin musulunci sun tuba kenan sai yace summa taqamu bayan sun tuba suka zo suka samu istiqama wato shine maqamul istiqama maqali da duk kenan suka samu istiqama ma'ana suka ji cewa addinin da suka shigo shine na gaskiya wanda suka baro kuma shine na ƙarya an gane a cikin tarihin musuluntan sayyidina Hamza malaman sira suna bada tarihin cewa lokacin da ya musulunta lokacin da ya sarraha cewa shi musulmi ne ya furta a bakinsa to bai je ya tabbata ya faɗa a gaban manzo sallallahu alaihi wasallama ba bayan ya furta ya ce shi musulmi ne ya zo yana ta tunani yaya ake ya buɗe baki ya ce shi musulmi ne kuma in ya ce shi musulmi ne ya zai da addinin da iyayensa da kakanninsa ko mutanensa ƙwarishawa suke ya zai da su yaya zai da wannan addini yana ta taraddudi yana ta abin nan to ya shiga addinin musulunci amma a lokacin bai samu istiqama ba an gane kuma za ka ji a tarihin musuluntan sahabbai za ka ji cewa su malamai suna cewa aslama wa hasuna islamuhu suna nufi da wa hasuna islamuhu bayan sun shiga addinin musulunci suka samu istiqama an gane kamar yadda ayar da muka karanta ya ce wa aslahu wa'asdahu yayi isharar zuwa ga istiqama ma'ana suka kyautata suka gyara tubansu suka samu istiqama dai ayar kuma Allah subhanahu wata'ala yake cewa innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun yace wadanda suka tuba suka shiga addinin musulunci sannan suka samu istiqama yace fala khawfun alaihim wala hum yahzanun a hadisi kuma manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa قل آمنت بالله ثم استقم كتين أي إيمان إذا الله إذا كنت قاعد دين المسلمين تو كذو تسكيسام كي استقامة كذيكي هو الدين المسلمين إذا كنت قاعد شيني الدين نجدكيا الدين إذا كبروكما شيني الدين نكريا كاسام استقامة كنا سننكما مقام التقوى مقام التقوى الله سبحانه وتعالى يا بين مقام التقوى أولى ليدة داما أشكم قرآن شهر الرنولي دا يبين لوكة دا الله سبحانه وتعالى يفد مقام نفرقون إيماني كمين دام زوم مفسرة سيهدى سيدا مقام نكرشي ودون مسلم نال الإسلام شيني التقوى جنا إن دا الله سبحانه وتعالى كتوى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا آهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس سيأتي أولئك الذين صدقوا وتمقال نفرقون إيمانك سيأتي وأولئك هم المتقون مقال نكرشين إسلام an gane saboda daga kafar makamin taqwa anan ne kuma za ka fara shiga iza mattaqaw ya ka wannan makami na taqwa na farko kamar yadda inda lokaci za mu zo mu yi bayani akan shi wannan aya din wannan yana nuna idan mutum ya bar ya samu istiqama abinda zai zo ya tarar shi ne takawa zai zo ya ratsa jikinsa ratsawan takawa shi ne ya ji cewa duk abinda Allah ya umarce shi mi'atul mi'a wato ɗari bisa ɗari kawai a shirye yake zai aikata duk kuma abinda Allah ya hana a shirye yake zai hannu zai bari ya kai wannan matsayi na makamin takawa kenan in ya bar wannan makamin takawa kuma zai zo ya shiga matsayi na farko na al'iman shine maqamu tasdiq shi ma maqamu tasdiq Allah subhanahu wataala ayoyi da dama ya bayyana wannan maqami zamu je fadi wasu daga ciki domin mu samu mu aiwatar da wannan mawdu'i kar mu tsawaita daga cikin wadannan wurare Allah subhanahu wataala yake cewa innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu yace wadanda suka yi imani imani ya shiga zuciyarsu shine wadanda suka gaskanta Allah da manzonsa thumma lam yartabu sannan kuma ba sa shakka ko kadan akan harkar Allah ko kuma harkar manzo sallallahu alaihi wasallama ba shakka a cikin zuciyarsu sun yi imani sun gaskanta Allah sun gaskanta duk abinda Allah ya bada umarni sannan kuma sun gaskanta dukkan abinda manzo sallallahu alaihi wasallama ya bada umarni kuma za su aikata shi sannan kuma ba sa shakka ko kadan ko da abin ya saba wa tunanin hankalinsu ko da abin ba yi daidai da son ransu ba za su bar son ransu su aikata abin da Allah da manzonsa suka bada umarni ba sa shakka a wata aya kuma Allah subhanahu wataala yake cewa wallazina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqu wadanda suka yi imani da Allah da manzanninsa su ne siddiqai wanda suka take wannan matsayi na maqamu tasdiq an gane sannan kuma bayan bayan maqamu tasdiq makami na biyu daga cikin makamai na imani wato shine abin nan shine maqamu al-ikhlas makami na ikhlas makami na ikhlas shine inda Allah subhanahu wataala a ayar da dazu muka fassara yace wa akhlasu dinahum lillahi da yace wa akhlasu dinahum lillahi sai yace fa ulaika ma'al mu'minin yace wuce yake tarar da su daga maqamul islam sai ya tsallakar da su zuwa ga maqamul iman bayat illal ladina tabu wa aslahu illal ladina tabu wa aslahu wa tasabu billahi illal ladina tabu maqamut tauba واصلحوا مقام الايمان واعتصموا بالله مقام الانسان ديجي واخلصوا دينهم لله سيتي فاولئك مع المؤمنين دومين نونا تشوا wannan مقام الاخلاص yana cikin makamai ne na maqamul iman deke waqalasu dinahum lillahi suke samar da ikhlasi a cikin addinin su komai na cikin addinin su suna yi da ikhlasi dan Allah ba riya a cikin harkokin su yace fa ulaika ma'al mu'minin wadannan yace suna tare da mu'minai bana su ma mu'minai ne wasofu yu'ti Allahu al-mu'minina ajran azima su kuma mu'minai Allah subhanahu wataala zai ba su wani lada babba an gane sai yayi ishara zuwa ga wannan makami na maqamul ikhlas yace wa qalasu dinakum lillahi sannan shi ma akwai ayoyi da dama a cikin qur'ani wadanda suke magana musamman akan shi ikhlas kamar ayar da yake cewa waman kana yarsu liqa'a rabbihi falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada wannan yana nufin ashirkul asghar ne saboda ya ce bi ibadati rabbihi a cikin ibadar sa kare yin shirka ma'ana kada ya shigo da riya cikin ibadar sa duk wanda yake son ya hadu da ubangijin sa Allah ya ba shi aljanna kuma mai ikhlasi shine wanda ba zai shigo da riya cikin ibadar sa ba haka nan ayoyi da dama a cikin Qur'ani wanda babu da lokacin da zamu yi tafsirin wannan maqam na maqamul ikhlas sai kuma maqami na uku daga cikin maqam iman shine maqami na at-tuma'anina maqam at-tuma'anina Allah subhanahu wa ta'ala yayi ishara zuwa ga wadanda suka hau kan wannan maqami a cikin Qur'ani inda yake kiran ruhin su lokacin da mala'ika ya fitar yake magana da ruhin su lokacin da mala'ika ya cire wannan ruhin yake magana da ruhin su yake cewa ya ayyatuha nafsul mutma'inna duk wanda ya kai wannan matsayi shine za a yi magana da ruhin sa lokacin da za a cire masa rai a yi magana da ruhin yayin da aka cire shi a ce yake rai wacce take da nutsuwa da harkokin Allah subhanahu wataala irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ake magana da shi wanda ya kai wannan matsayi idan kuna so ku gane wanne irin nau'i ne na matsayi maqamu tuma'anina shine maqami wanda yake dabda مقام الإحسان دون دي سنلكيتكما زي شقابات أبن دمنزويته أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن كذوب قصر أم موسى أنا ذاك ذوك فسر دا معنانا طمأنينة أنا ذاك فنشونا مقالنا مقام الطمأنينة قصر أم موسى هنا عند الله سبحانه وتعالى يكتوى ووحينا إلى أم موسى أن ارجعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجائلوه من المرسلين. wannan shine مقام tumanina kamar yadda ya fassara cikin suratul taha yake cewa anasbihi fi tabuti wannan dan nan naki Musa alayhi salam ki saka shi cikin ki jefa shi cikin akwati ki jefa shi cikin akwati fakzihi fil yam sannan kuma shi akwati ki jefa shi cikin kodi falyulqihi lil yam bi sahili yace shi kokin da kansa Allah yake za mu umarce shi ya cire shi ya cire shi ya kawo shi bakin kogi ya aje shi yace ya khudhu aduwwan li wa aduwwan lak to wannan idan wata mata ce wacce bata take wannan matsayi ba aka bata wannan umarni ba za ta aikata ba dan ke ce aka ce kina son danki ba ta so ne a kashe shi dan ana yayi kashi yara ma yara maza yaya za a yi danki ya tsira sai aka zo aka ce miki danki jingiri da kika aika ki saka shi cikin akwati ina ka ci atabut akwati na katako ki saka shi cikin akwati kuma akwatin kuma ki jefa shi cikin kotu a ai an yi gudun gara ne kuma an tantar da zago zaki ce ni da cewa za ta yi ai ni da nake son ɗana ya tsira kuma ka umarce ni da wannan yaya za a yi kuma in a kokarin tsiratar da shi kuma in zo in halaka shi amma tunda Allah ne ya ce inna raduhu ilayki wa jailuhu min al-mursalin shikenan sai hankalinta ya kwanta ta ji cewa kawai tana nan a nitsai ranta a kunce tunda Allah ne ya ce zai kiyaye shi to zai kiyaye shi din gane wannan shine maqamut tumanina zuzurutin imani ne abin ya wuce tunanin hankalinka amma Allah ne zai yi to a nitsai kake Allah subhanahu wataala zai iko ne ya aikata haka nan kissar matar annabi Ibrahim alayhi salam lokacin da yazo zai farta wato ummu Isma'il lokacin da Allah ya umarce shi da yazo ya barta lokacin tana da ciki kuma kamar yadda ya faɗa biwajin khayr zi zar'i a wani jeji wanda ba shi da tsuro ba ruwa ba komai ba kowa ba gari bane ba komai bane da Allah ya umarce shi ya kawo ta ya ajiye ta sai ya juye kawai yana tafiya sai ummu Isma'il sai ta tambaye shi Allahu amarata bizalika Allah ne ya umarce ka da kai haka ka zo ka ajiye ni gurin da ba ruwa ba zuro ba mutane dajin Allah halaka ne zunzurutun sa Allah ne ya umarce ka kai haka sai yace na'am Allah ne umarce ni sai yace inna Allah alladhi amaraka bi zalika la yudayyuni yace ubangiji da ya umarce ka da ka zo ki kare ni a wannan wajen to ba zai tozatar da ni ka kama gaban ka kai tafiyan ka kawai wannan tuma'anina ne zuzurutun imani ne yayi jirki yayi nisa an bata a daji dajin da ba ruwa ba tsuro ba abinci ba komai ba kowa ba mutane a kusa da ita amma ta ce in dai Allah ne ya umarta a bata a nan to a bata din a tafi an gane wannan shi ne wanda ya take wannan matsayi Allah zai ce wa ransa lokacin da aka fitar ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyata marziya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati daga wannan makami kuma mutum yana barinsa zai koma wato uwa uba wato maqamul ihsan maqamul ihsan makami ne wanda ba kowa ne a cikin musulmai zai kai wannan matsayi na maqamul ihsan ba Allah subhanahu wataala a ayoyi da dama yayi maganan wannan makami wani lokaci yakan hada bayanin ihsani da takawa wani lokaci yakan hada shi da ayyuka yana da zango daban-daban har guda uku na farko maqamul muraqaba na biyu kuma maqamul mushahada na uku kuma maqamul ma'rifa abu na farko maqamul muraqaba ana nufin abinda manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa anta budallaha كأنك ترى فإن لم تكن تراه فإنه يراك ديتي فإن لم تكن تراه فإنه يراك وننسي ياي إشارة لزواج مقام المراقبة ديتي أن تعبد الله كأنك تراه شكما ينانش مقام المشاهدة شكما مقام نقرشي مقام المعرفة Fushi ihsani kafin a taƙaice mu yi bayanin waɗannan makamai guda uku Allah subhanahu wata'ala a cikin Qur'ani ya ambace ihsani wani lokaci da ayyuka masu kyau cewa yin ayyuka masu kyau da bautawa Ubangiji subhanahu wata'ala shi zai sa mutum ya kai wannan mataki sai yake innal ladina amanu wa amilus salihati inna la nudi'u ajra man ahsana amala من أَوَتَ آيَةَ دَبَنْكُمَا أَلَّا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَكَشِيْوَا وَمَنْ يُسْلِمْ وَجَهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ سَيَّهَدَ تَكَانِ الْإِسْلَامِ وَنْدَشِينِ مَتَيِّنَ فَرْقُوا دَكُمَا الْإِحْسَانِ وَنْدَشِينِ كُمَا مَتَاكِي نَكَرْشِي يَكِي وَمَنْ يُسْلِمْ وَجَهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ A wata aya waman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. A wata aya kuma Allah subhanahu wata'ala ya ambaci ihsani ya hada ihsani da taqwa. Domin shi taqwa ya shi zai kai mutum har ya kai wannan matsayin al-ihsan. Inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa laysa lil ladina amanu wa amilus salihati جناهن فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا سي هذا فكان إيثاني ذا تقوى ومن ينون تيوى تقوى يكن كيمة زواج وانا مثي نا الإنسان وانا مثي نا الإنسان شين كبوتا وألا سبحانه وتعالى تيكن تيم بيو أما كان سنفرقو kabauta wa Allah subhanahu wa ta'ala kamar shi Allah subhanahu wa ta'ala din yana tare da kai yana kallon ka shi ne yake fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka wannan shi ne muraqaba ayoyi da dama a cikin Qur'ani suna bayanin cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da bawansa a lokacin da yake bauta masa da kuma lokacin da yake kowanne irin nau'i na ibada da kuma cikin halin da yake ciki daga cikin ayar da Allah subhanahu wataala yake cewa wa huwa ma'akum aina ma kuntum shi Allah subhanahu wataala yana tare da ku duk inda kuke ma'ana yana muraqaban ku yana kula da ku in aka ce muraqaba shine a tsayar da wani a gaban ka yana duba dukkan abin da kake aikatawa shine ake kiran sa muraqaba kai kuma ganin cewa akwai wanda aka sa yake duba dukkan abin da kake aikatawa ba za ka yadda kai kuskure akan wannan aikin da kake aikatawa ba kamar misali idan yara za su yi jarrabawa za a tura musu wani malami wanda zai tsaya a kansu yana dubawa in za ka yi sata na wani ansa to yana kallo idan za ka yi wani abu ma wanda ya saba wa dokan jarrabawa yana kallo saboda haka za ka nutsu ka dinga yin abin domin ka san akwai mai duba ka to wanda ya kai wannan matsayi na muraqaba duk aikin da yake na ibada da duk irin halin da yake ciki ko a daki yake a kulle shi kadai gani yake Allah yana nan sai yana kallon sa saboda haka ba zai yadda ya aikata wani abu wanda Allah baya so ba an gane kamar yadda koda da sirikin ka ne aka hada ka to ma dama yana kallon ka ba za ka aikata abubuwa da dama ba wanda watakila idan baya nan za ka aikata wadannan abubuwa din to yaya Allah subhanahu wataala aka ce shine yake kallon ka yake tare da kai to in ka kai wannan matsayi duk irin halin da kake ciki ko kana ibada ko baka ibada ko kai kadai kike kawai a dakin ka a zaune ji kake a jikinka cewa Allah subhanahu wataala kamar yana tsaye a gabanka yana kallon ka domin haka bayan da za a yi ka kauce ka aikata wani abin da baya so an gane yasa wannan matsayi Allah subhanahu wataala yayi bayanin sahayoyi da dama yake cewa wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid shi Allah subhanahu wataala a wata aya kuma Allah subhanahu wataala yake cewa ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu wannan yana nuna muraqaba ne idan ku kuke wani ganawa to ma dama kun kai wannan matsayi na muraqaba za ku ji cewa Allah shine na hudunku saboda haka ba za ku yi munafurci cikin wannan ganawa naku ba kowannen ku ba zai wa dan uwansa ƙarya ba kowannen ku ba zai hayinci dan uwansa ba kowannen ku zai tsaya akan gaskiya saboda kuna jin a jikinku cewa Allah subhanahu wataala shine na hudunku idan ku biyar ne kuna jin cewa shine na shidan ku ko ba ku kai haka ba wala adna min zalika mana in kai kadai ne ma a zaune zaka ji cewa Allah subhanahu wataala shine na biyinka kuna tare da shi shine wala adna min zalika wala akthara haka nan ko sama da shidan da Allah subhanahu wataala ko biyar din nan da ya ambata duk halin da kuke ciki zaku ji cewa Allah subhanahu wataala yana tare da kai to kamar yadda kowani ne aka sa ya dinga zuba maka ido dan ya gano wani abu kana yin sa daidai ne ko ba daidai kake yi ba ma dama ka san ya sa maka ido ne dan ya gano aikin nan da kake daidai ne ko ba daidai bane dole ka nutsu ka dinga yin aikin daidai an gane ko dan mai gidan ko mai gidanka ne idan ya sa ka wani aiki ma dama yana wajen a tsaye yana kallon ka ba za ka yi hayinci a kan wannan aiki ba dan tsoron kada kai hayinci ya kore ka to haka nan wanda ya kai wannan matsayi na muraqaba zai ji cewa shi kadai ne ibada yake ko yaya yake zai ji cewa Allah yana tare da shi kuma yana kallon sa ya sa masa ido yaya zai yi saboda haka ba zai taba iyawa ya saba wa Allah subhanahu wataala ba ba zai aikata wani abu a gabansa wanda Allah bai umarce shi ba ba zai aikata ba wannan shine abin da manzo yayi ishara zuwa gare shi yace fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka sai ya gabatar da shi na farko din wato maqamul muraqaba sai na biyu kuma maqamul mushahada ya gabatar da shi domin ana bukatan ka ne kai kokari to himma ka kai maqamul mushahada in ya gagara ne to ka tsaya maqamul muraqaba yasa da farko ya ambaci maqamul mushahada yace an ta'budu llaha ka'annaka tarahu yau mace ka da haka ka bauta wa Allah kai kana kallon sa to wanda ya kai wannan matsayi to maimakon mai matsayi na farko yana ganin cewa Allah ne yake kallon sa saboda haka baya iya wani abin da baya iya aikata wani abin da Allah subhanahu wataala bai umarce shi ba to wanda ya kai wannan matsayi na mushahada shi ji yake shine yake kallon Allah a ibada da yake aikatawa sabon lalutsuwa da ikhlasi da imani da Allah subhanahu wataala zai ji cewa kamar a gabansa da yake wannan bauta yake ibada kamar shine maqamul mushahada sahabbai da dama manzo sallallahu alaihi wasallama ya umarce su da su kasance akan wannan maqami misalin Abu Zar radiyallahu ta'ala anhu yake cewa awsani khalili rasulullah sallallahu alaihi wasallama an akhsha allaha ka anni arahu yace masoyina manzo sallallahu alaihi wasallama ya mini wasiya cewa in tsoraci Allah kamar ni din ina kallon Allah fa in lam akun arahu fa innahu yarani kenan Abu Zar manzo ya umarce shi da ya kasance akan wannan matsayi haka na Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu yake cewa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi ba'di jasadi manzo sallallahu alaihi wasallama ya riki wani bangaren jikina ya dafa wani bangaren jikina fa kala sai yace mini ubudullaha ka annaka tarahu yace mini ka bauta wa Allah kamar kana kallon sa fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka haka nan Zaid ibn Arqam shima manzo sallallahu alaihi wasallama yace masa kun ka annaka tarahu yace Zaid ibn Arqam yace ka kasance kamar Allah subhanahu wataala yana kallon ka ba ma wai cikin ibada ma ko ba ibada yake ba yaji cewa Allah subhanahu wataala yana kallon sa fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka yace masa haka hakanan wani mutum yazo gun manzo sallallahu alaihi wasallama da yazo gun manzo sallallahu alaihi wasallama sai yace حدثني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث موجز يتي منذ صلى الله عليه وسلم ككرنت الدلي وكجانني ولي مجانا تقيتش في منذ صلى الله عليه وسلم يتي صلي كأنك موجع يتي كي صلى كمركنا فانقوانا yace kai sallah kaman kana ban kwana mana kamar kawai kana gama wannan sallan kawai zaka mutu kai sallah kamar haka manzo sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa hadisan nan guda uku gabaki din su Abu Nu'aym ne ya rawaito a cikin Kiliya hadisi na karshe kuma At-Tabrani ne ya rawaito a cikin Mujam al-Mujam al-Kabir to wadannan sahabbai guda hudu na farko Abu Zar na biyu Abdullahi bin Umar na uku Zaid ibn Arqam da shi kuma wannan sahabi wanda basu riwayan hadisi basu sarraha ainihin sunansa ba duk manzo sallallahu alaihi wasallama ya umarce su da su kasance akan wannan matsayi daga waɗannan matsayi guda biyu kuma daga waɗannan matsayi guda biyu to wanda ya bar wannan matsayin yayi dan kasa kadan shine ya kai matsayi na ma'arifa wanda ake ce masa al-arifu billah kaman yadda Ibn Rajab a cikin litabi sharhin nawawi sharhi 40 nawawi yake cewa man amila ala mushahadati llahi fa huwa arifun wa man amila ala mushahadati llahi iyahu fa huwa mukhlisun inji Ibn Rajab rahimahullah yace duk mutumin da ya aikata aiki yana aikata aiki a aikata aikin nasa yana jin kamar lokacin da yake bauta wa Allah kamar yana ganin Allah subhanahu wataala saboda yaqininsa da zunzurutun imaninsa yace to shine arifi kuma wanda lokacin da yake aikata aiki yana jin cewa Allah subhanahu wataala yana kallonsa yace shine mukhlisi wato shine wanda yake da cikakken ikhlasi an gane kuma ya nakalto a wajen wani malami yake cewa wannan matsayi na sanin Allah subhanahu wataala ko matsayi na ma'arifa ya fassara shi da cewa an yatanawwar alqalbu bil iman yace wa an tanfuzal basiratu fil irfan hatta yasira al-ghaibu kal-iyan yace zuciya ya haskaka da imani ma'ana zuciyan gabaki daya na arifu billahi ko wanda yake matsayi na ma'arifa wato imani ne ya haskaka zuciyarsa sannan kuma basirarsa gabaki daya yana kan sanin Allah subhanahu wataala sannan kuma abinda yake gaibu ne saboda yaqininsa da zunzurutun imaninsa ya zama masa kaman ma ba gaibu bane kaman ana ganin sa abin an gane to gabaki dai wannan matsayi Allah subhanahu wataala ya bayyana su a cikin ayar da Allah ayar da yake cewa wama takunu fi sha'ani wama tatlu minhu min qur'ani wala ta'maluna min amalin illa kunna alaykum shuhudan id tufiduna fi wannan aya ya hada bayanin wadannan makamai guda uku al muraqaba al mushahada da kuma na karshe ainihin ma'rifa wanda bayanin wannan makami na al ihsan bayani ne wanda idan aka zurfafa shi za a iya shiga kuma wani abu daban shi yasa zamu yi takaita shi anan a karshe zamu yi bayani akan wani abu muhimmin gaske wannan abu kuwa shine wadannan abubuwa guda uku da manzo sallallahu alaihi wasallama yace addini ne suka kasu zuwa ga wadannan abubuwa guda uku al-islam al-iman al-ihsan to galibin ayoyin qur'ani suna tafiya ne da bayani akan wadannan abubuwa guda uku an gane kanan wanda bashi da sanin ilimin wadannan abubuwa guda uku zai fassara aya ba a bisa maudu'in sa ba an gane ma'ana wata aya za ta zo tana magana ne da waɗanda suke matsayi na al-islam wata aya tana magana ne da waɗanda suke matsayi na al-iman wata aya kuma tana magana ne da waɗanda suke matsayi na al-ihsan an gane misali kaman yanda wani malami ya fada kamar ayoyin nan guda uku inda Allah subhanahu wa ta'ala yayi maganan abu guda daya sannan kuma da hanyoyi daban-daban wadannan ayoyi guda uku sune aya na daukan ran mutum lokacin da yazo mutuwa aya na farko Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa hatta idza jaa ahadakum al-maut tawaffatuhu rusuluna wa hum la yufarritun ya nuna cewa lokacin da mutum ya zo mutuwa mala'iku ne su da yawa su ne suke daukar ransa wata aya kuma sai ta ce kul yatawaffakum malakul mauti yace malakul mauti mala'ikan da yake ainihin daukar rai shi kadai malak wato mufradi ne shi kadai ne yake daukar rayukan mutane gabaki daya wata aya kuma yazo yace Allahu yatawaffal anfusa Allah subhanahu wataala da kansa shine yake daukar rayukan mutane wannan malami yake cewa hatta idza jaa ahadakum al-maut tawaffatuhu rusuluna Allah yayi magana ne da waɗanda suke matsayi na al-islam an gane dan shi ne abin da zai zo daidai da hankalinsu dan wanda yake sabbin sabon musulunta idan kace malakul mauti ne shi kadai kuma mutane duk da yawan mutumin da ake shi kadai ne yake daukan ainihin ransu zai daure masa kai wani lokaci akan yi yin hatsari lokaci guda mutum goma ashirin su mutu kuma zai ce ya za a yi abu ɗaya ne kuma zai ɗauke musu dai gabaki ɗaya amma lokacin da aka ce tawaffatuhu rusuluna mala'ikunmu ne za su ɗau duk wanda ya zo mutuwa suke ɗaukar ransa ya zo daidai da irin matsayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye shi yayin da kuma mutum ya kai matsayi na imani aka ce masa kul yatawaffakum malakul mauti sai ce to ba Allah ne ya umarci malakul mautin ba to ko da shi dai ne zai iya daukan rayukan mutane da yawa lokaci guda zai zauna an gane a ƙarshe kuma yayi magana da waɗanda suke maqamul ihsan yace Allahu yatawaffal anfusa an gane to ayoyi da dama suna tafiya ta wannan salo ne an gane da lokaci zan kawo mana misalan su da dama a cikin Qur'ani an gane wasu ayoyin suna zuwa ayoyi daban-daban ne wannan yayi magana akan waɗanda suke maqamul islam wannan waɗanda suke akan maqamul iman wannan kuma akan waɗanda suke akan al-ihsan wasu ayoyin kuma za a samu aya ɗaya ce amma kuma za ta tattare waɗannan abubuwa gabaki ɗaya a ciki
an gane kamar ayar da Allah subhanahu wataala yake cewa thumma awrasna alkitaba alladhi nastafayna min ibadina yace fa minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sadiqun bil khairati bi idhnillah fa minhum zalimun li nafsi yana magana ne ga wadanda suke al-islam wa minhum muqtasid yana magana ne ga wadanda suke al-iman wa minhum sadiqun bil khairati bi idhnillah yana magana ne akan wadanda suke al-islam a cikin kuma aya guda daya tal irin su suna nan da yawa irin su fa minhum man yamshi ala batni wa minhum man yamshi ala rijli wa minhum man yamshi ala arba suna nan da dama a cikin qur'ani wanda bai san da haka ba yakan iya ajiye wasu ayoyi a wuraren da ba wuraren a ajiye su bane yakan iya fassara su da irin fassaran da ba irin fassaran su bane an gane to wannan abu ne wanda yake da muhimmancin gaske shi yasa yake cewa duk mutumin da bai san waɗannan abubuwa ba zai fassara Qur'ani amma wasu ayoyi in yazo fassara su zai kasa yaya za a yi ya fassara su yaya zai warware ainihin wani rikicin da yake cikin waɗannan ayoyi an gane misali bayanin da muka yi akan al-islam yana da at-tauba yana da al-istiqama yana da at-taqwa al-iman yana da at-tasdiq yana da al-ikhlas yana da kuma at-tumanina sannan kuma al-ihsan yana da al-muraqaba yana da al-mushahada yana da al-ma'rifa to zaka ga wasu ayoyi za su umarci na sama da kuma su aikata wani matsayi da yake na kasa da su an gane wannan yana nuna cewa shi imanin kansa matsayi ne tauba da aka faɗa na farko shi ma tauba matsayi ne shi ma istiqama matsayi ne taqwa ma matsayi ne an gane tasdiq shi ma matsayi ne haka nan ikhlas haka nan tumanina haka nan muraqaba haka nan mushahada an gane kowanne daban-daban ne yana da matsayi daban-daban an gane shi yasa za ku ji wani aya Allah subhanahu wataala yake cewa fatubu ila llahi jami'an yace ayyuhal mu'minuna sannan kuma tauba din nan zaka iya cewa yana maqamul islam ne kuma an umarci mu'minai wanda yake maqami na sama da al-islam da su yi tuba wannan zaka gane wani tuba ne na musamman wanda ba irin wancan tuban bane an gane zaka ga Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani sannan kuma yace ittaqullah shi kuma taqwa matsayi ne na karshe na al-islam an gane haka nan maganar ayar annabi isa annabi musa da ya magana da mutanansa da yace in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin yace in kun yi imani da Allah Allah za ku dogara a gare shi in kun kasance musulmai ya kira su mu'minai kuma yace in kun kasance musulmai to irin waɗannan ayoyi da dama idan mutum bai san kan ainihin wannan harka na bayanin al-islam al-iman al-ihsan ba zai zo kuma ya kasa yanda zai yi ya warware su an gane to domin haka ilimin tafsiri wani abu ne wanda yake da zurfin gaske kowa iyaka irin ilimin da Allah subhanahu wataala ya bashi zai fassara Qur'ani an gane amma ba za a fassara Qur'ani cikakke yanda Allah subhanahu wataala yake nufi ba tare da an san waɗannan bayanai da muke bayanin su a yau wato al-islam al-iman al-ihsan ba wanda kuma kowanne daga ciki ya dace ne a ware masa majalisi wannan mun yi kokari ne mun haɗa su ga baki ɗaya domin kowanne a samu a ce an ce wani abu a kansa amma in aka bar mana al-islam kawai garin nan da muka ci yakan iya wadatar mana mu yi bayani akan shi al-islam shi kaɗai wani rana kuma na musamman a yi bayani akan al-iman shi kaɗai wata ran kuma a yi bayani akan al-ihsan shi kaɗai a nan ne za a samu cikakken bayani a cikin ayoyin Qur'ani da hadisi a kansu amma da muka hada su gabaki daya muka dunkula su muka yi bayanin su cikin daren nan to nan ne sai dai ko abin da ya samu wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ya saka da alheri malam akwai wani wanda ya rubuto shi ba tambaya yake ba yana kira ne ga malam da Allah mana koda dan takeicin takeitawa ne a dan ja hankalin mutane ko hakokin da yake tsakanin maza da mata a takeicin takeitawa yake so malam
kamar yanda yake a takeice hakika akwai tasahuli sosai wato ko in ce wasa da harkan haƙƙin mata su kuma matan su ma suna wasa sosai da haƙƙin mazajin su wannan abu ne sananne ba wai ni ko guru ko yobe ko Nigeria ba umuman suna ba da shaida cewa Afrika ba sa ba wa mata haƙƙin su sannan su ma matan ba sa ba wa mazajin su haƙƙin su an gane saboda za ka zo ka samu a wasu wurare za ka ga aikin da mace ba aikin ta bane za ka ga cewa ita ce take yi misali akwai wuraren da za ka zo ka samu kai inji da su ɗiban ruwa da makamacin waɗannan abubuwa za ka zo ka samu mata ne su yin su alhali haƙƙi ne shi namijin kansa ya tsare ta a gida ya ɗebo ruwansa da kansa ko yaransa ya sa su suna ɗebo ruwa ko ya siya haka su inji ɗin nan kada ya yarda matarsa tana yawan fita tana yawan fita ana kallonta wannan haramun ne tabarruji ne wanda Allah ya ce tabarrujul jahiliyyatil ula irinsa ne sai ya tsare ta duk abinda take bukata haƙƙinsa ne ya nemo ya kawo mata ko shi da kansa ko ya nemo wani ko ya siya wannan dai haƙƙinsa ne ta wannan bangare hatta ya kai ga wasu an kai wa marhala ma wasu matan har su suke cefa ne na gida namiji ba ruwansa kawai a zaune yake a wasu wuraren haka wannan ma kuskure ne babba danne haƙƙin mata ne an gane sannan kuma haka nan idan aka koma misali bangaren su matan za ka zo ka samu su ma suna da wasu haƙƙi da mijinsu yake da shi a wajensu amma ba su aiwatar da shi wajen misali tarbiyyantar da yara da kula da dukiyar da ke cikin gidan mijinsu da kuma abincin da mijin ya kawo da abubuwa da dama da kuma tsare kansu ɗin wa mijinsu duk waɗannan abubuwa da dama a matan ma suna da sakaci sosai a kai har ma wani ya nema da a yi majalisi na musamman domin a yi bayani a kan wannan matsala ɗin insha Allah lokacin da ranar sa ɗin ya zo za mu sanar sai mu yi cikakken bayani a kai da fatan mazan da mata za su ba wa junansu haƙƙin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaura wa kansu
akwai wani mai tambaya malam yake cewa mutum ne kamar ɗan kasuwa ya halatta lokacin da kayan abinci ke araha ya siya ya ajiye idan kuma lokacin da ya tsada ya fitar sai ya siyar da sauki
a wannan yana nufin itikar kenan wato abin da ake ganin sa itikar itikar haramun ne a addinin musulunci ma dama zai janyo wa musulmi kunci an gane har misali yanzu hatsi araha ne da shi a lokacin da kai mai kudi ka je ka siyi dubu dubu a kasuwan garin nan dole ya yi tsada in ka kai kadai ne ka siyi dubu dubu na hatsi a kasuwan garin nan to hatsin da ake kawowa ma kasuwan garin nan ga baki ɗayansa nawa ne to ka siya dubu dubu dole ne ya yi tsada waɗanda za su zo ba su da ƙarfin su siya su ajiye ɗin su buƙatar su siya su dafa su ci to in suka zo za su zo su samu a dalilin buhu dubun da kai kadai ka siya hatsin zai yi tsada kai a dalilin ka su musulmai sun shiga cikin kunci saboda haka itikari wannan abu ne wanda haramtacce ainihin ba shi da kyau malamai sun halarta itikari ne akan abin da a sanadiyar sa musulmai ba za su ga cikin kunci ba. An gane misali lemon zaki ne aka kawo guda ayaba garin nan. In za ka yi siyaka je duk ayaban da lemon zakin da yake cikin kasuwa ka siya ka ajiye in yayi tsada ka siya. Ka gane saboda idan ba ta lemon zaki ba ba ci ayaba ba ba abin da zai sami mutane. Ka gane to amma duk wani abin da idan ba a siye shi ba mutane za su shiga cikin kunci za su shiga wahala. Haramun ne kai dan kana da kuɗi ka siye da yawa ka sa ƴan uwanka musulmai cikin kunci shi ne ake kiransa al-i'tikaf. Wanda kuma abin mamaki za ka ga musulmai yanzu shi ne sana'arsu galibin ƴan kasuwa. Wanda haramun ne akwai ukuba sosai akan waɗanda suke aikata haka don sun sa ƴan uwansu ne cikin kunci. Wato yana nufin ne ya siya lokacin da yake da tsada ko? In yi bai siyar ba? Ko in yi tsada ya siyar araha? Wannan taimako ne. Wannan baya daga cikin babi na ihtikar ai kusan tabarru'iyyai shine cikin babi na ihtikar. Shi ihtikar shine ka siya lokacin da yayi araha dan in kudin ya hau kuma ka fitar ka siyar wato ka samu riba da yawa shine ihtikar. Amma ka siye shi ne saboda lokacin da yayi tsada ka zo ka taimaki ƴan uwanka musulmai ka siyar musu araha wannan ba ya kira sa itikar. Ban fahimci tambayar ba ne da farko.
Sai kuma mai wannan tambayar yake cewa menene matsayin mutumin da ya riga neman sallama amma da mantuwa a cikin sallar farilla?
Idan mutum ya riga limamin sallama ba shi da sallah amma mantuwa yana da wani hukunci nasa daban. In mantuwa yayi sallaman nan to bayan limamin yayi sallaman kuma sai yayi sallama sai yayi ba'adi daga bayansa saboda ya bahawi a cikin sallar sa.
Malam wani mutum ne wanda yake shi idan za a yi aka yi rasuwa ko suna ko ɗaurin aure duk baya zuwa kuma idan aka ce me yasa sai ce wannan saboda ba tafiyarsu ba ɗaya bane ko wani bambanci da ke tsakaninsu. To kuma wani mai rubutun yake cewa ya masa nasiha amma ko mutum ne ba mai kula da addini ba saboda ake kiso malam ya ɗan ƙara yin nasiha ko ƙara faɗakarwa kan irin masu irin wannan hali.
Abu ne sananne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innamal mu'minuna ikhwa wato musulmai ƴan uwa ne. Sannan kuma manzo sallallahu alaihi wasallama ya kasance hatta waɗanda ba musulmai bane idan wani abu na takaici ya same su yakan iya zuwa yana duba su. Alal misali akwai ba Yahudin da ba shi da lafiya manzo sallallahu alaihi wasallama ya je gaishe shi. An gane to waɗannan abubuwa akwai da dama jahilci da kuma rashin fahimtar addini mutane sukan raba ainihin tsakaninsu da ƴan uwansu musulmai wanda wannan abun takaici ne sosai. Wanda lokaci ya yi da musulmai su gane su haɗa kansu su cewa duk wani abun da ya sami ɗan uwanka musulmi na murna ka je ka taya shi murna kamar yadda manzo yake yi. In kuma abin na baƙin ciki ne ka je ka yi masa ta'aziyya. Wannan shi ne ukuwa ƴan uwantaka wato na musulunci. Amma idan ba haka ba ne to menene tsakanin musulmi bambanci tsakanin musulmi da musulmi ko kuma musulmi da arni? Me bambancin su? Gashi arni ne ma ba Yahude ba yi da lafiya manzo ya je ya gaishe shi ya duba shi. To yaya sai kuma musulmi ɗan uwanka in wani abun murna ya same shi ba za ka je ka yi masa murna ba? In wani abun baƙin ciki ya same shi ba za ka je ka taya shi baƙin ciki ba? Ko shi wannan mutumin yana bukata ne idan ya mutu kar kowa ya zo janazarsa? Kai ke bukata? A ce ya mutu an rasa wanda zai tsaya masa. Duk wannan malamin da aka je aka kirawo sai ya ce ba na ganin sa a cikin lamarina, ba na ganin